بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، أودعه من البدائع العجب العذاب، وصانه من شين اللحن وقروء المحو وكل ما يستراب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بانوار شروقه. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لكن يبود بوجا سنت فتك على سبحانه وتعالى ميكوى 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 البركه يمتن لتنم بيرجى وتر رمضان هجرا من زرعما صلى الله عليه وسلم daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 444 wanda ya daidai da 27 ga watan Maris shekara ta 2023. Allah madaukakin sarki cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take Yola jihar Adamawa, domin ci gaba da haskakuwa da haskar littafin Allah subhanahu wa ta'ala, littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar domin ya zama shari'a, ya zama jagora, ya zama haske maganin duhu wanda zai haskaka mana hanyar mu, miƙaƙƙiyar hanya wacce za ta kai mu zuwa ga samun yardar Allah, falalarsa da taimakonsa duniya da lahira. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala tare da tsanantuwa gare shi da wannan wata mai albarka da ibada da muke yi da azumi, Allah ya azurta mu da kyakkyawar alaƙa da zumunci da wannan littafi mai albarka, ya azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimta, fahimtar da za ta ƙara mana kusanci gare shi, ta ƙara mana tsoronsa, kuma ta zama mana sanadiyyar samun rayuwa mai albarka, haske a kabari, haske a filin kiyama, kuma mu zama cikin waɗanda Alƙur'ani zai ce ta: ya Allah, ba don halinmu ba sai dai rahamanka da jin kanka. Muna ƙara ƙarfafa ma ɗan uwa gwiwa tare da ƙara tunatarwa a kan muhimmancin ikhlasi da neman yardar Allah duk sanda ka zauna, duk sanda ka fuskanci wani aikin alkhairi, ballantana kuma idan ka zauna a majalisin da ake karanta littafin Allah. Yi ƙoƙari ka ƙara tsarkake niyyarka, yi ƙoƙari ka ƙara shiri na gaske cewa idan ka ji abin da yake na gyara za ka gyara. Idan ka zo da wannan niyyar sai Allah ya taimake ka, sai Allah ya taimake ka a kan duk wani kulli ko wani shaidan da zai hana ka yin abin da ya kamata, kuma sai ka ga abin ya zo da sauƙi. Kamar kullum muna maraba da mai girma gwamna Alhaji Ahmadu Umar Kintiri, gwamnan jihar Adamawa, da shi da 'yan majalisa da tawaga masu halartar wannan majalisi. Allah ya tsara ma rayuwa albarka, ya ƙarfafe mu gaba ɗaya, ya mana taimako a kan duk abin da muka fuskanta. Bayan haka ga tambayoyi kamar haka. Wannan yake cewa: assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalamu sallah. Allah ya ƙara ma rayuwa albarka, amin summa amin. Malam, shin ya halarta jamiji ya sauwaƙe ma matarsa kasancewar baya iya mata buƙatun da take buƙata na yau da kullum, wato ya kasance mawadaci ne sai Allah ya jarrabe shi da karyewar jari kenan, ko abinda ya ce dai karyewar jari? Na biyu, shin ya halarta mahaifiya ta umarci ɗanta da ya saki matarsa ba tare da laifin komai ba? Tambayar farko abin da ya shafi sauwaƙe ma mace saboda yanayin yau da kullum. Abu na farko yana da matuƙar muhimmanci kowa ya yarda da cewa Allah ne mai bayarwa lokacin da ya so ga wanda ya so ba a ce masa dan mai layi Allah amma ya faru wa hukumu tsaro. Na biyu ka yarda da cewa abinda Allah ya rubuta naka ne zai iso gare ka kuma ba sakaci da rashin iya juya taro ya koma tile bane ya sa baka da kuɗi ba haka bane. Wanda ya samu shi ma ba dabara bane ba din ya je ya karanta business administration ba mutum nawa ne suka suke da PhD business administration amma a jiyon su ba kokobo suna nan a dakali suna ta hamma ko kuma wani wanda bai iya rubuta sunan shi ba yanzu shi zai dauke ta aiki shi kuma ta hidima sau nawa aka yi haka ko kam alimin للناس كم عالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم دار المرى لذلك ما يكي سوى سونا وزاك جواني واندا ياكي ياكاو أجن إلمي دفني لأسودا يكي ما يادي إتلي يادي Brazil ya je kaza din ya ga duniya ya dawo amma aljihun ba kokobo ko ba haka ba wajalilin lahu qusurun wa qura sai kaga wani shi kuma bai taba barin garin sa ba amma yana da manyan gidaje yana da gidana alfarma motoci kaza kowa yana ta aure mu'amala da shi amma bai san komai ba sai lamma qara'tu qawluhu subhanahu nahnu qasamna bainahum zalal mira lokacin da na tuno da fadin Allah subhanahu wa ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat yace da na tuno da wannan maganar da Allah inda yake cewa mu ne muka jibinci raba arziki da kasashe kai ka dauki 10 wancan 15 wannan ba komai wancan kaza saboda hikima ta Allah ba wanda yake sai ce ma da Allah da ni to yace da na tuno da wannan zalal mira sai gaddama ta kare sai na kurbi ruwan alwala kamar yadda ake cewa na hutar da raina ce saboda haka ba rashin basira bane yake kawo talauci ba basira bane kuma yake kawo arziki in mun fahimci wannan kai magidanci kana buƙatar ka ƙara haƙuri sannan ka ƙara kyautata mu'amala ga iyalanka lokacin da rayuwa ta ake dan fuskantar ya mutsewar hazo ba daidai bane gida ya dan ya mutse sannan kuma ga masifa ga fushi ga hantara irin taka so matar sai ta rasa da me za ta yi ko da akwai ba kuma hujja ba ce na ai mata abin da bai kamata ba yawa amma dai bai kamata a ce kuma babu kuma ga babu kuma ga babu can hajiya mun fahimta ya kasance zaka kusantar da kanka zuwa gare ta ka fahimtar da ita rayuwa ka lallashi zuciyarta ka buɗe mata kofar kyautata ma Allah da to cewa Allah ne iko ne akan komai gobe dini zai iya kawo mana falalar ka yi hakuri za a fanta ma a gaba za a wanke biyar ya za a wanke goma a goma biyar ko yanda ake cewa sai ka dan waigo wata a cikin gari wanda ka san jiya ba shi da shi yanzu kuma sun shigo gari sai ka rika cewa ki kalli wani ki kalli wani duka jiya babu ba su da shi to mu ma kila mu ne wani da wani gobe da shi ko ba haka ba irin data da lafiza da waɗanda za su taimake ta ta dan samu sanyin zuciya to amma sauwake mata ba mafita ba ne ba mafita ba ce gare ta ba mafita ba ce gare ta ita idan aka sauwake mata to ta san inda za ta je yanzu idan ka je yadda ake cewa kudin nan kamar tsuntsaye ne yanzu nan suna iya tashi inda take hango akwai danshi danshi da falala falala tana da maiko maiko tana zuwa kuma abu ya tsuntsayen suka tashi sai ta kara raguwa ne kai kuma idan baka iya mu'amalantar iyalan ba in Allah bana fata amma in Allah ya rubuta haka za ka ci gaba har ƙarshe fa to ba za ka zauna da iyali ba kenan a'a sai a yi haƙuri a kyautata ma Allah da su sannan abu hanyoyin samun falalar Allah da neman taimakonsa هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. جعل لكم الأرض ذلولا ذا كفن أن شمت أتا أن واسع البر كتيد إرى فامشوا في مناكبها كركزونا كي سفر كبر جرنك فجاني لألا وسو كما عند ممكن شاء بعد نيما ذاك نيما تكاو تام بين دم هذا بعوض تكاو أما ونبابو أما كم هنا أن كلن هذا كلي أكبر جدا وأنا بعد دي من يتبابو أما جاء أن كان أنا كنا وين وأن ذي هي أما يا رينا أنا جاني شيء بعد جدا أما كم تكون يرجع أن تبى تكاو تا تعرف ما تلا كنجراني isada ka kai ta ka saukata ne mu falalar Allah kila abin da yake jiran ka daga taimakon Allah da agajin sa tsakanin ka da shi ka fara karamar sana'a ne wanda ake rainawa sai Allah ya kawo masa babban alkhairi babban buɗe. Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala in kai ne duka dai baka roƙi addu'a ba amma in kai ne to Allah ya maka buɗe, Allah ya alwata maka arzikin ka, Allah ya sa shekara mai zuwa ka fitar da barka kuma ka kawo aga ka bada labari. Na biyu ya ce shin ya halatta mahaifiya ta umarci ɗanta ya saki matarsa ba sijidi ba ta ɗaɗa, ma'ana haka nan yin biyayya ga mahaifiya ko mahaifi wajibi ne matuƙar ba su yi umarni da saɓon Allah ba. Kar ka yarda ya kasance a rayuwarka tsakaninka da iyaye akwai wani abin da zai shiga tsakaninku wanda zai kawo rashin jituwa, kuma duk wanda yake tare da kai sawa'un ya'ya ne ko mata ko abokai su gane cewa iyayenka jallayi ne da ba a zuwa wajen, ba wai ba a ƙetarewa ba a zuwa wajen, ba a zuwa wajen, kowa ya gane haka. Yawwa, in mutum yana so ka mutunta shi ya mutunta iyayenka, in matarka tana so ta mutunta ta ka mutunta iyayenka, wannan babu compromise babu ɗaga ba a kai. Ina fata mun fahimci. To amma a babin umarni da saki idan ya kasance matarka tana yin abin da ba daidai ba, to yi ƙoƙari ka ja hankalinka ka faɗakar da ita tana san da ita Allah da manzansa, ka tana san da ita cewa wannan mahaifiyarka ce kaza 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 kaza, nasiha wacce za ta motsa zuciyarka ta taimake ka wajen yin abin da ya kamata. Idan ya kasance an samu turjiya sannan bugu da ƙari ga umarnin mahaifiya ta ki yin abin da ya kamata, ita matar ta ki girmama mahaifiya ta ki kaza ta ki kaza, wannan babu alkhairi a cikin rayuwa tare da ita. Ina ji maka tsoron in ka ci gaba da rayuwa da ita ta tambatar maka da duk wata albarkar da za ka iya samu a daidai lokacin da mahaifiyarka kullum zuciyarka take sosuwa take jin ba daɗi a kan wata wacce take ƙarƙashinta ko ka haji ɗazu ko jiya ko shekaran jiya. Mun fahimta. Amma idan ya kasance matarka baiwar Allah ce, mutumiyar arziki irin alkhairi, tana ƙoƙarin kamantawa a addininta da mu'amalarta, haka nan shi ma ba fiɗi ba saɗaɗa sai mahaifiyar ta ɗauki karar tsana ta ɗora mata. To abin da ya kamata ka yi a nan shi ne, na farko ka riƙa sujjada tana roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya daidaita zuciyar mahaifiyarka a kan matarka. Abu na biyu ka ba matarka shawara ta riƙa ƙoƙari tana fito da dabaru na yau da kullum na kyautata ma mahaifiyarka. Kar ya kasance an samu window ko wata kafa da mahaifiyar za ta ce ai gashi nan dama ba ta yi mun kaza ba, a rufe ta min kulli janib, gabas da yamma kudu da arewa a kewaye ta da alkhairi. To idan aka yi haka mahaifiya ta mata kuma ba tare da wani dalili ba, abu na uku sai ka zo ka nuna ma mahaifiya cikin mutuntawa da martabawa da karramawa, mahaifiyata ke ce abun ƙaunata a wannan rayuwar, ke ce kaza ke ce kaza ke ce kaza, tsakanina da ke sai addu'a, tsakanina da ke sai alkhairi.
ba zan goce ba ina miki addu'a har kun bar duniya. Duk abin da zai kawo miki damuwa ba na san shi, duk abin da zai kawo miki farin ciki shi ne manufa ta a rayuwa. Amma wannan baiwar Allah in ji abin da take mun na kyautatawa, kaza kaza na san tsakani da Allah tana kaunarci, tana kaza tana kaza. Sai dai in san wani lokaci shaidan yakan shiga tsakanin zukata ya yi kaza ya yi kaza ya kaza ina neman alfarmarki kaza ki kaza ki kaza. Ki kau da kai akan wannan kodin ƙanne na Hadiza da Jummai da kaza da suke gidajen mazajen su ma su samu kyautatawan mulki. In yanzu aka rabu da ita haka nan ƙannen mu su kuma in su ma gobe ko jibi aka taɓa su ko aka rabu da su. In kai wannan ka yi abin da yake daidai daga nan ba wajibi ba ne a kanka ka yi rabu da matarka matuƙar ba wani abu ya bayyana na munanawa ko na cutarwa cutarwa mai tsanani. Wannan mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya ƙara basira amin. Tambaya ta ita ce na kasance ni dila ne a wani kamfani na buɗe dealership da sunan abokina. Ina da wani customer wanda baya so a ƙaru da shi so. Wannan tauri ne sai. Idan zai sai kaya sai ya ce sai na gaya masa asalin price and company. Ni kuma ina faɗa masa gaskiya abin da yake da akwai. Idan an kawo mishi kayan baya sallama ta sai in yi ta wahala da shi komai a bisa amana muke yin shi. Amma shi baya ganin haka. Shin ya halatta na yi mishi tsari a kan price and company ko bai halatta ba? Kuma a taya ni da addu'a Allah ya bani kuɗi masu yawa masu albarka. Kowa yana so Allah ya ba mu kan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ba sharadi ba ne idan aka zo za a sai kaya a wajenka sai ka faɗa nawa ka siya. Ai kasuwa sirri da yanda ake cewa. Kai kuma ba kyautatawa ba ce da din saboda tsabar bin diddigi da ka zama an air to the ground kunnen ka yana nufa sai ka ji komai sai an faɗa maka nawa aka kai kaya. Ba wannan ba daidai ba ne. Manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa rahimallahu mar'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada samhan idza kaba. Allah ya ji kan bawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a kana nan kana ci. Yanzu yau akwai wanda ya yi gamo da fitar da wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai wanda kuma ta shallake shi saboda da yayi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a kai. Yace Allah ya ji kan bawan da ko mutumin da samhan idza ba'a idan ya zo zai yi siyayya yana da rangume yana da mutunci yana da dattaku da sanin ya kamata. Me ake nufi na zo na ce masa sai zai ce ga wannan takardar misali zan siyar maka. To samhan idza ba'a yanzu shi zai siyar min kenan ko zai siyar min wanda zai siyar. To sai ce na siyar maka wannan takardar misali naira 1000. Shi kuma ya riga ya san cewa a kudin nan na naira 1000 ya ci riba misali 200. Kaga bai tsananta ba. Amma ya san cewa ya sai takardar nan naira 1000 sai zo ya ce to ya ƙara ai tunda kai ne mun daɗe muna kasuwanci abin nan ya yi wahala ba a samun shi ka kawo 10,000. Wannan addu'ar ta shallake shi. Saboda bai zama samhan ba babu nasiha in ji tafatawa babu nasiha a cikin babu rangwame. Samhan idza ishtara annan sallallahu alaihi wasallam mutumin da kuma in ya tashi zai siya yana da rangwame yana da dattaku da sanin ya kamata. Ba zai tace da tsotsa duk wata ribar da akwai masu irin wannan ba sa so ma su ta ce riba. Su dinga dajewa sai an rage sai an rage sai abin nan har su kai to nawa ka siya. Ba hudu mun ka gani. Ba hudu mun ka gani. Samhan idza kaba samhan idza kaba ko samhan idza kaba samhan idza kaba wanda idan ya tashi cin bashi zai ci bayan shi da littafi da sanin ya kamata da rangwame in ya tashi biya kuma zai kamanta zai kyautata. Saboda haka tun farko wannan kwastoman naka ta nuna masa kuskuren cewa kullum shi sai ya san me a tafiya. Idan kuma zai sani ka faɗa masa cewa to ai duk wanda kaga ya tabbata sallah gafara yake nema, duk wanda kaga ya buɗe shago ciniki yake nema da riba, ya za a yi ka ce zan in samu gilashin kuma in zo in siyar maka abu yadda na siya? Ta bai kamata ba. Shi in ya tashi ka ce masa in ka tashi za ka siyar kai ma yadda na baka za ka siyar? Wai bai kamata a yi abin da bai kamata ba. Maganar ya halatta ka yi tsari a kan abin da ka siya. Karka shigar da kanka cikin rashin gaskiya a cikin abu cikin kasuwancinka, sai Allah ya ɗauke albarka daga cikin kasuwancinka. Kai yanzu ka san ba 1,000 ka siya ba, amma ka ce wallahi a kamfani ma 2,000 aka bani, shikenan albarka ta tashi. Wane kasuwan nan muna yi ne din mu amfana, in ka masa nawa na siya zan faɗa maka, amma ka ɗora min riba kaza. In za ka siya ka siya, in bai siya ba ba a ce ala raka taki gona ba, amma dai irin wannan bai da amfani kai hudda da shi. Allah ya samu dace. Na'am, akramu kallam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ahyaka al-kawthar. Wa salli li rabbika warham. Inna shani'aka huwa al-abtar.
Ba mu gushe ba har wala yau muna tattaunawa akan wannan sura mai albarka, muna ƙoƙarin haskakuwa da haskenta da fa'idantuwa da sakonni masu tsada waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taskance a wannan sura mai albarka. Inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Sura ce daga cikin surorin Allah kamar yadda ake cewa kullum muna karanta, wani ma bai karanta ina a tsaye na ba bai jin daɗi saboda yana rasan da zai karanta. Ita ce abokiyar tafiya kullum ga ta takaitacciya nan da nan ya ruku, amma kuma mai dimbin alkhairai kamar sauran surori na Qur'ani, mai cike da fa'idoji, mai cike da sakonni na karta kwana daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa zukatanmu. Duk wanda Allah ya azurta shi da kyakkyawar fahimta ga wannan surar zai ga canji a rayuwarsa, zai ga albarka, zai ga alkhairi. Daga cikin abin da muka faɗa muna ƙara maimaitawa, wannan surar tana ƙara kyautata alaƙar bawa da zuciyarsa da kan Allah da kan manzonsa sallallahu alaihi wasallam, tana ƙara haɓaka ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarka. Saboda bisa hasken wannan surar za ka ƙara fahimtar girma da martaba da matsayi da kima na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, da tabbatar da cewa a dukkan halittu babu ya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, saboda keɓance shi da wasu kyaututtuka da wasu matsayi na musamman wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi. Haka nan wannan sura za ta ƙara maka ƙaunar littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sanin cewa ashe littafin Allah teku ne wanda bai da gaba. Yadda za ka rayu a rayuwarka kana ƙoƙarin fahimtar Qur'ani, sai ka yi shekara 50, 30, 40 sai ka ga ashe a gabar Qur'ani take, har yanzu ma ba ka shiga cikin birni ba. Allah ya azurta mu da kyakkyawar fahimta ga wannan littafi. Muna kan fa'ida ta nawa? Fa'ida ta 18. Fa'ida ta 18. Ita ce mun tsaya ta 17 a kan tawakkali ko da dogaro ga Allah. Fa'ida ta 18 ita ce lafazin a'tainaka mun baka, yana fa'idantar da mu cewa kullun duniya Allah subhanahu wa ta'ala yana kyauta ga bayinsa, kyautar da ya ga dama, lokacin da ya ga dama, ga wanda ya ga dama, a inda ya ga dama. Tun da haka ne jiya an yi kyauta, yau an yi, gobe ma za a yi. Wanda bai yadda da kyautar Allah ga bayinsa ba, shi ne kullun zai rika dawwama cikin bakin ciki. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala dai kullun sahabul layli wan nahar, kullun miƙawa yake, kuma hannunsa a cike suke da arziki da alkhairi da albarka. Tunda kullun zai bayar, kai kuma idan ka zaɓi bakin ciki da kyautar da Allah yake ma bayi, kaga kullun kana cikin bakin ciki kenan, sai ka zama kai ne al-abtar, al-abtaru min as-sa'ada al-qalbiyya, wanda aka datse daga jin daɗin rayuwa. Saboda in ka waiga, Allah ya ba Allah da mota, in ka waiga, Allah ya ba Muhammadu dama zai je haji, in ka kalli gaba, tanko ya gama gina gida, idan ka kalli gefe, shehu ya ƙara ma shagonsa kaya, idan ka to haka zaka yi ta rayuwa cikin bakin ciki. Allah dai kullun sai ya ba mutane, ya yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha, kullun kuma addu'a muke yanzu yau dinnan a masallacin nan, Allah kadai ya san addu'o'in da suka tashi zuwa sama, kuma dukkan mu jiran ijaba muke, ila wata ijaban shi ta riga ta zo, ila wani nan da minti biyar, nan da minti goma, nan da minti, to kowa a cikin mu addu'a nawa ya roka? Ila wanda bai roka da yawa ba shine ya roki goma. To in Allah ya maka goma, yanzu mutane nawa kenan suke jin haushinka a kan goma? Wane ma goma, wane goma, nan mun roki addu'o'i bukatun mu sun kai miliyan, misali haka haka adadin mu. To shi kenan kowa sai ke ta bakin ciki? To sai wannan surar sai ta koyar da kai bawan Allah yadda da hukuncin Allah, ka nema daga falalar Allah, karfe ma kowa bakin ciki. In ka yarda inna shani aka huwa al-abtar, kai ne za ka yi ta damuwa, kuma damuwarka kamar yadda muka ambata jiya ba ta sa a canza shawara, ba ta sa a hana wani, sai a hango wani ga ya ce yana jin haushin wani, tunda yana jin haushi to an fata ba wani, a'a babu wannan. Mun fahimta? Babu kuma waɗanda kafi sarki ko kafi wani mai matsayi wanda zai zo ya ce sai an yanke shawara ya ce a'a ai alasure a canza kar a mai kaza, sai to an fata. Babu wannan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ida ta 19 ita ce inna a'tainaka al-kautsar, wannan kyautar da Allah ya ba manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ta al-kautsar, wacce muka ambaci cewa ɗayan biyu ko dai kyautar duk abin da aka yi mata abu ne mai yawa. Na biyu kyautan tafkin al-kautsar, wanda Allah ya ba shi a aljanna ko a filin kiyama. To wannan fasarar ta biyu na al-kautsar tafkin nan da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan kyautar tana tabbatar da tsarkin zuciyar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da ta ina. Ta ɓangaren cewa Allah ya san zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda yake farin ciki da shi shine abinda zai kawo ma al'ummarsa rangwame da farin ciki. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiya Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Duk abin da zai soka zuciyar wani bawa, manzon tsira ta sana wallahi zai tashi. Duk abin da zai kawo mani bakin ciki ba wai ya ga kana hawaye ba, a'a yanayin ka ya canza kawai. Annabi ta sallama bai so dabba ma, manzon Allah ta sallama ya ga an farge ta, ta ya ganta cikin damuwa ya yi bakin ciki, ya damu ballanta na dan adam sallallahu alaihi wa sallam. To saboda wannan tsarkin na zuciyarsa da san alkhairin da yake da shi ga al'ummarsa, sai Allah ya ba shi kyautar da take da alaƙa da alkhairi ga al'ummarsa, ita ce kyautar al-kautsar. Mun fahimta? Me ke tabbatar da wannan? Kadidi hadisai ingantattu waɗanda aka ruwaito, waɗanda suke da alaƙa da tafkin al-kautsar ɗinnan. Abu na farko mu sani cewa ya inganta daga manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam a hadithin Anas ibn Malik, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yana magana akan alkautar annan sai yake cewa nahrun wa'adanillahu iyyahu fil jannah, wani kogi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bani kyautar shi, wanda wannan kogin a aljanna yake. Yana da kyau mu fahimci bambancin tsakanin alhaud da alkautar. Alhaud da alkautar, alkautar shine kogi wanda Allah ya ba manzo Allah sallama wanda a aljanna yake. Alhaud kuma tafki, shi kuma dan karamin teku ne wanda akwai indararon ruwa guda biyu waɗanda suke gangarowa daga alkautar daga aljanna suke gangarowa su shigo haudin Nabi sallama. Shi kuma wannan haudin tafkin a farfajiya ko a filin kiyama yake. Mun fahimta? Shi ne wanda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yake cewa a gobe kiyama al'umma ta za ta waɗanda suka yi biyayya suka ba su canza abin da manzon kira sallama ya zo da shi ba, annabi sallama ya tabbatar da cewa za su sha daga wannan ruwan wanda yake ruwa ne wanda haskensa ya fi madara ko ya fi nono, ƙanshinsa ya fi albishi. Kowa na san yanzu miyan shi ya jinke. Allah ya haɗa mu da wannan ruwa mai albarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu al'ummata za ta gangaro ta kwararo ta zo wannan tafki, duk wanda ya zo tare da imani kuma zai sha, duk wanda ya sha babu shi babu jin kishi daga nan har abada. Amma a cikin wannan al'ummar akwai waɗanda za a haramta masu shan wannan ruwan alkautar ko wannan ruwan hauku, su waye? Waɗanda suka kirkiro sababbin abubuwa suka danganta su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, allati ma anzalallahu biha min sulhan, ba Allah ne da manzansa ya saukar ba. Waɗanda suka juya ma koyarwar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam baya, waɗanda suke bayyana sabo da fito na fito da hukunce-hukuncen Allah da manzansa, babu su babu shan irin wannan, babu su babu shan wannan ruwa mai daraja mai albarka. Ya inganta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a kan fadin wannan koyi, yake cewa fadinsa kamar tsakanin Madina da Sana'a, Madina garinsa da Sana'a, Sana'a ta ƙasar Yaman da aka bibiya a yanzu tazarar da ke tsakanin Madina da Sana'a akwai kilomita 1,564. Idan mota tana tafiya a 80 ko 90 sai ta yi awa 14 kafin ta kai tsakanin Sana'a zuwa Madina. To wannan shi ne fadin wannan tafki. Tsawonsa kuma haka. To kaga daga cikin hikimomin bayyana maka irin wannan fadin da yawa shi ne a ce a zaburar da zuciyarka da tunaninka a tsinkar maka da yau cewa duk wannan fadin da yawa a ce kai baka samu kai makwallai ba, wani aiki za ka yi a haramta maka wannan falalar? Ba wannan ne zai tayar maka da hankali ba sai ka tuno a yaushe ne wannan ruwan yake, a ina, a wani yanayi wannan ruwan da tafkin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam za a bijiro da shi ne, za a ba da dama a gangaro domin a sha daga gare shi a lokacin da tsakanin kawunan bayi da rana bai fi mil ɗaya ba, a lokacin da wasu suke narkewa ko suke kiran habu saboda yanayin jiƙewar da suka yi da zufan zinubansu, a daidai lokacin da kishi zai tsananta mutane al'umma suna cikin tashin hankali da firgici da damuwa da shauƙin ta haɗu da koda dugo na ruwa ne, to a daidai wannan lokacin ne rahamar Allah da agajinsa da tausayinsa za su bayyana ta sanadiyar farin jaka da fiyayyen hadisa sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam masoyin ya kira, yana kiran al'umma, ku zo halummu, ku zo ku zo ku sha daga ruwan alkautar ko daga alhaw. In ka ce alkautar din ne din ma ba kai kuskure ba, tunda dai mabubbugar hau din shi ma daga alkautar take zuwa. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallama zai ta kiran mutane, kaga fassaran da muka ambata na fa'idar tausayin da zuciyar manzo Allah ta sanar take dauke da shi. Saboda Allah ya san tausayin, shi yasa sai Allah yake mata bushara, kar ka damu, ai a tsayina kal kautar wanda za ka taimaki al'ummar ka da shi gobe kiyama. Kun fahimta? To a wannan yanayi ne jama'a za mu ta gangarowa insha Allah. Dukkanmu Allah ya ga za mu gangaro mu sha daga alkautar daga haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta azurta mu. Shi yasa jama'a kullun cikin addu'ar ka ko addu'ar ki ko addu'ar mu munkar nizumtar wannan addu'ar, ya Allah ka tayar da mu a cikin tawagar manzanka, ka azurta mu da samun cetarsa, ka azurta mu da sharruwan alkautar daga hannayen sa masu daraja. Amin. Nizumci wannan har ya kasance akwai daidai da shauƙin wannan ruwan tsakanin ka da zuciyar, a cikin zuciyarka, saboda yawan maimaita abin da kake kauna. Kuma kamar yadda muka sani psychologist ko masana ɗabi'ar ɗan adam suna cewa yawan maimaita abu yana ƙara samar masa da wajen zama a cikin zuciya. Ko ba haka ba, ko matar ka ce kake so ka ƙara santa, to ka riƙa yawan faɗan sunanta ko? Alkautar da alhaud ɗinnan jama'a akwai su yanzu daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a, tabbatar da cewa a yanzu dinnan da muke magana an riga an halitta alhaud. Ba yanzu ba, tun zamanin tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi bishara da shi. Ta ina wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci shahidai wanda suke Uhud, sai mutu addu'a kamar yadda ya saba. Yana jiyowa sai zo ya hau minbar, sai yace ana faratun lakum, yace ni ne wanda zai shiga gaba yana jiran ku zo domin ya isar muku da alkhairi. A ina kenan a filin kiyama? Sai a ƙarshen hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yanzu dinnan ina hango haudi, ina hango tafkin da Allah ya min alkawari, ina hango shi. Kai ma a yanzu dinnan da muke magana sai kwakwalwarka ta hawar da masoyinka sallallahu alaihi wasallama yana gaban alhaud tafkinsa mai daraja, yana kiran al'umma yana jira. Tsakaninka daga haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayi a wannan yanayin shi ne ka mutu, abu na biyu kuma kai ruko da sunnarsa, kai koyi da shi, ka ƙaunace sa, ka ƙaunaci abin da ya zo da shi, kai ruko da shari'arsa. In kai wannan shakuruminka albushirinka in Allah yarda za ka ji garɗin alkautara a harshensa insha Allah. Allah ya azurta mu da samun ceton manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, ya azurta mu da sharruwan alkautara daga hannayensa masu daraja. Fa'ida ta 20 lafazin a'tainaka, mu muka mun baka, wannan in ka hada lafazin da sunan Allah al-Mu'ti sai ya fasa maka taskar fa'idoji da yawa. Daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ingantattu akwai al-Mu'ti mai bayarwa. Daga cikin abin da ke tabbatar da cewa shi ne bayarwa ne, gashi Allah ya ce inna a'tainaka al-kawthar. To me Allah subhanahu wa ta'ala yake bayarwa? Duk wani alkhairi, duk wata ni'ima, duk wata falala da kaga dan adam ko wani abin halitta yana da shi, dama Allah ne ya samar da shi. Saboda haka shi yake ba su hanyoyin rayuwa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhi ya ce rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala fa man rabbukuma ya musa qala rabbuna alladhi a'ta kaj'a'ta ya bayr a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala fa ma ba'du al-qurun al-ula qala 'ilmuha عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي الألباب wannan ayar jama'a ta ambaci irin kyautar da Allah yake nau'o'in kyaututtukan da Allah yake ma bayi rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu kyautar halitta yanzu nan duka Allah ya mana kyautar halitta wacce ita ce ake kira ni'matul ijad ni'matul ijad ni'mar samar da kai kyauta ce Allah ya ba dumba ko kan sai ba addu'a ce ba kai kai ma ka ga kanka abai abayin kasa rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ni'matu alhidayah ni'matu alirshad shiriyat da kai wata irin shari'a shari'a kurmar kalma ce wacce ake fassara ta da fassarori da yawa shari'a ta hankali shari'a ta gani shari'a ta tunani shari'a ta bambanta tsakanin baki da fari shari'a in ka tashi yanzu ka san hanyar da za ta bi ka koma gida in Allah ya so sai ya dauke wannan shari'ar sai ka kasa gane gida shari'ar in ka dauko loma ta gane hannunka ya gane bakin in Allah ya so sai a dauke wannan shari'ar bai da gaske ba za ka gane bakinka ba ko ba zai gane bakin shi ba sai ba Allah soyayya ko ni'imar shiryarwa in ka ji kaikayi ka gane kaikayin ka taba inda yake maka kaikayin shi shari'a ce ta Allah saboda haka idan aka ce shari'a karka dauka shari'a ta musulunci kawai eh wannan ita ce jagora amma akwai nau'o'i kaloli na shari'a daban-daban Allah da kake samu signal na kwakwalwa idan ka ji bacci ka gane yanzu lokacin bacci yayi ka je kai bacci shari'a ce ta Allah dan Allah ya so duk sai a cire wannan ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى فرعون سيئتي دا موسى كبان العبار الأم ومن دا شكا جباتا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى في الشاهد في الذي جعل لكم الأرض مهدا وإنما وتشوتاجي شوتر كايا مورا رايوا أباين أسا أبنى فرقوكما دا أتشنف آمك أسان din inda ba a tsaba ba a samu container da zai container alkhairan ba uban da za a yi karayi kasa ita take dauke da mu ita ce take fitar da tsirrai take fitar da alkhairai da albarkatai da gas dinari azurfa fitar da sauransu alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subulan gashi nan aka kike ta muku hanyoyi in ka tashi nan za ka je Abuja za ka je Burore za ka je Hom za ka je Tom za ka je Mudi da hanyoyi nan misali ko ba haka ba wasalaka lakum fiha subulan wa anzala min as-sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta Allah sai ce sannan ya saukar muku da ruwa sama kaga wannan duk yana da cikin ni'imomi ta kyautar da aka yi maka na daga abinda kake buƙatar samuwar ta cikin rayuwarka fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sai muka fitar muku da tsirrai ga tanan kala kala sai ce kulu war'u an'amakum Allah kila Allah mai tausayi yace ku ci yanzu har ka cin ma sai an faɗa maka Allahu akbar Allahu akbar aka ce ka ci in Allah ya so sai a samar da shi amma ba za a ce ka ci ba kuma ba za ka gane ka cin ba kulu ku ci war'u an'amakum ku ba dabbobin ku dama su ciwo dabbobin kuma a can a yasin sai aka ce wadallana halakum famin wadallana halakum famin harakubuhum wadallana halahum famin harakubuhum minha ya'kulun aka baka dama ka yanka kai ka za kai in an da an so rago kana ji kana gani baka isa ka yanka shi ka za mu kai ka ba ai ka za da rago da rakun da ta da kake ganin kana yankawa umurnin Allah take ji shi yasa take mika wuyar su gare ka amma haka ba za su Allah ya ce inna fi zalika la ayatin li ulil nuha inna fi zalika la ayatin li ulil nuha duka waɗannan bayanan karatu ne na musamman bayanai ne na musamman darussa ne wa'azi ne gawane ga masu hankali duk wanda yake kallon irin waɗannan abubuwan bai wa'azanci ba bai hankalci ba to yana da tasgaro da tawaya ta bangaren tunani da hankali in baka gane ba har yanzu in haka da kanku wa fi hanu aidikum wa min hanu khrijukum taratan ukhra sai abin da kaga dama sai ga ayarka kanta ma sai miƙe kafa amma watan wata rana za ka koma ga Allah kuma za a yi kai to amma saboda tausayin Allah da rahamarsa sai aka samar maka da abubuwan da za su taimake ka wajen daukan izina da daraja su cincida ka wajen wa'azantuwa su ne waɗannan abubuwan duka waɗannan jama'a a ƙarƙashin lafazin a bayyanata kyautar da Allah ya mamaza Allah sallama mu kuma a ƙarƙashin haka muka fitar da sunan muka haskaku da sunan Allah na al-Mu'i wanda yake tabbatar da kyaututtukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana waɗanda baka isa ka ilimbige su ba wasu ni'imomin ma kana rayuwa da su amma wallahi har ka koma ga Allah ba za ka taɓa sanin su ba kuma su suka fi yawa ko shakka babu ni'imar da Allah ya yi maka kai ɗan adam waɗanda baka sani ba su suka fi yawa a kan wanda ka sani kuma sai in Allah ya ga dama ne zai sanar da kai wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha a babin kyautar da Allah subhanahu wa ta'ala yake bisa sunansa na al-mu'i kyaututtuka kala-kala ne banda wancan nau'ukan da muka ambata akwai kyaututtukan da kuma ake lissafa su bisa la'akari da matsayi da status ɗin waɗanda ake ba kyautar misali annabawa kaga a babin kyauta kaga a tsayinaka annabawan Allah Allah ya musu dukkansu Allah ya musu kyaututtuka da yawa kyauta mafi daraja mafi tsada da Allah ya musu ita ce kyautar annabta to a cikin su kuma tunda ba ɗaya suke ba tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat ashe waɗanda suka fi daraja su kuma Allah ya keɓance su da wasu kyaututtuka na musamman a cikin su wanda ya fi daraja manzon iya sa sallan shi kuma Allah ya keɓance shi da wata daraja ta musamman da kyauta ta musamman shi yasa lafazin kyauta gare ka wanda ba a ambaci lamiri zuwa ga waɗanda aka ba kyautar ba ya tabbata ga a haƙƙin wasu daga cikin annabawa ko kamar yadda Allah ya ce yake ba mu labari a kan annabi Sulaiman fasakharna lahu rdi a tajri bi amrihi ruha'an haithu asab wash-shayatin kull banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asbat sai ce mene hadha ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab Allah ya tabbatar da cewa mun baka wannan kyauta ce irin wannan mulki wannan kafaita wannan ifan mun baka ita sai kadai Sulaiman ba wanda zai fara samun irin wannan a bayan kasa duka daga cikin kyauta ta gama gari kuma waɗanda ake ma mutane shine irin waɗancan kyaututtukan da muka ambata na shiryarwa na jiki na abubuwa na rayuwa da sauransu da kyautar da Allah yake ba mutane to amma su kuma gama garin mutane da Allah yake ba su kyaututtukan nan bai daya ko da bambanci wannan yana da alaka ne da adalcin Allah subhanahu wa ta'ala bisa sanin abinda yake maslaha ga kowa a rayuwarsa. Amma a lahira waɗannan kyaututtukan da aka bamu na gama gari ba su ne fakta ko zafin vitaminin ɗin abinda za ka samu na matsayi a gobe kiyama. Mun fahimta? Saboda haka idan Allah ya baka kyautar mulki ko kyautar dukiya ko kyautar ɗaya ko kyautar kaza, tsabar wannan kyautar ba ita ce za ta sa ka samu matsayi a wajen Allah, sai dai za ka iya taimakawa me kai da su wajen bin Allah, ta wannan zai iya taimakonka. Kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أبن كان أنت أمان أكرم الله.
قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فلا كان
ربك
محجورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik. Kowane bangare, kowa wanda muka ga dama muna ba shi ne masa ƙari, yanda ake cewa Allah mai kyauta da ƙari, ko to haka anan aka samu ga hujja. Numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik, sai wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kyautar Allah, agajinsa, buɗinsa bai zama abin hanawa ga al'umma ba. Allah karamcinsa ya fi ƙarfi, ya wuce a ce din ka saba masa ba za a ba ka wata kyauta ba. Duk irin jarrabawa da masifar da mutum zai shiga saboda sabo, har yanzu yana rayuwa a cikin tekun ni'imar Allah. Kuma kana ba wa rabbi ka mahzura, sai ce unzur sai fa faddalna ba'dahum ala ba'd. An kaga bulki kalla kaga yadda muka fifita sashensu a kan sashi, sai Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Wannan lafazin yana gangarawa a zuciyar mai sauraro kamar gangarawa madara a cikin makogaro. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Allah ya ce lahira, kiyama, a nan ne ake samun fifiko na gaskiya. A nan ne in wani ya shiga gabanka ya shiga gabanka har abada. A nan ne in ka bari aka tsere maka to an bar ka. Amma din da tun duniya wani ya fi ka yalwar gida, wani ya fi ka tufa, wani ya fi ka motoci, dukkanin su ci gaba ku yi tsere-tsere da shi a kan kiyama kawai a kan lahira. Amma dai walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Al-Imamu Al-Mawardi yake cewa idan ka ga mutum an jarrabe shi da tsere da kai da competition da kai a kan duniya, to yi ƙoƙari ka tabbatar da falalar lahira da tsere da shi a kan neman yardar Allah gobe kiyama, saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. A nan ne ƙima da martaba ta gaskiya take bayyana. A nan ne za ka ga wani bawan Allah wanda tunda kake ganin shi a duniya baka taɓa ganin shi kila ya hau mota ba, kila ko keke na kanshi bai da shi, kila bai taɓa fitowa da wata siffa mai kyawawan kaya na ƙasaita ba. Amma a fagen kiyama su ne a sama, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kila direbanka gobe kiyama yana gaba da kai, ila ne maka guga da wanki, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Ina wanda yake zuwa ya siyo kayan cefa ne ya fi mutane duka gidan, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. To don a cike mana fa'ida, domin mu gane wai da me ake samun martabar lahira, da me ake samun fifiko a matakin farko, wasu kayan aiki ake mallaka a tsere tsere na fincin kauta shiga gaban mutum a gobar kiyama. La hada alma Allah ne la hada tauhidi, tauhidi kadaita Allah, connection tsakanin zuciyarka da mahalicci, zumunci tsakanin zuciyarka da kyawawan ayyuka waɗanda Allah yake so, da wannan ne ake shiga gaban mutane. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila, me kake tunani na fifiko a aljanna a lahira idan ya kasance waɗanda suke level 10 suna hango level 11 kamar yadda kake hango tauraro a sararin samaniya? Yanzu ta fahimci walal akhiratu akbaru darajati ko waɗanda suke misali martaba ta 10 a aljanna? Wallahi azim suna hango ɗan martaba ta 11 kamar yadda in ka daga kake hango sauraro ɗan sama, haka ake suke hango. Wata duniya ce wannan, ma'ana wata lahira ce wannan, wani irin alkhairi ne Allah ya shimfiɗa wanda yake jiran majiyan bayani, wani irin tanadi ne Allah ya maka tsakaninka da wannan alkhairi, tsakaninka da wannan falalar, tsakaninka da wannan alkhairin jama'a shi ne ka miƙa wuya ka yi ƙoƙari ka kamanta kai ma Allah da manzonsa biyayya, kai ɗauki ƙur'ani a matsayin jagora wanda zai haskaka maka hanyarka, kai koyi da manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam ka bi shi sau da ƙafa, ka kyautata alaƙarka da bayin Allah, ka sauke nauyin da Allah ya ɗaura maka kowane dini, kai rayuwa nagartacciyar rayuwa. Daga nan ga irin ku, ga irin mu, shine za a tabbatar da wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran, idan muka yi wannan kamar yadda muke kyauta sama Allah da to, anan ne kuma za ka tabbatar da fadin Allah subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da babban matsayi a gobe kiyama. Allah muke roƙo ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira. Ya Allah, dukkan wani alkhairi, dukkan wata martaba, dukkan wata kima da ka tana don mu bayinka masu tsoronka, Allah ka azurta mu da sufantuwa da sufofin da za su kai mu da taimakonka zuwa ga wannan matsayi. Ya Allah, muna roƙonka duk abin da zai zama barazana ga tauhidinmu da imaninmu da alaƙarmu da kai, ya Allah ka kawar mana da shi. Allah ka amintar da mu kullum kiyama. Allah ka raya mu rayuwa mai albarka. Idan ka tashi karɓar rayuwarmu ka karɓe mu a hali mafi kyau, ka kare mu daga sharrin masharranta da zaluncin azzalumai da muguntan masu mugunta da ƙetan masu ƙeta da haka da masu haka da bakin masu baki. Allah ka makantar da idanun mugaye a kanmu. Allah ka kare mu daga dukkan wani sharri. Ya Allah, muna roƙonka kai ne mai falala, kai ne mai yalwar arziki, kai ne mai iko a kan komai, ba abin da ya gagare ka, kai ne mai saukar da alkhairi da albarka ga wanda ka so lokacin da ka so, kai ne mahaliccin sammai da ƙasa, kai ne farko kafin kai babu kowa, kai ne ƙarshe bayan kai babu kowa, sama kake da kowa, kowa yana buƙatar komai a wajenka. Ya Allah, kai ne mai saukar da ruwan sama, kai ne mai ba iska dama ta taɗa. Ya Allah, kai ne mai masanin adadin ƙwayoyin ƙasa, adadin ganye, adadin dukkan halittu. Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da sifofinka masu daraja, ka azurta mu da samun babban matsayi a wajenka gobe kiyama. Allah, ka azurta mu da samun aminci ranan firgici. Ya Allah, ka amintar da mu firgicin kiyama, da mu da malamanmu da iyayenmu da ‘ya’yanmu da zuri’armu da matayenmu da sauran mutumai gaba ɗaya. Allah, muna roƙonka duk wani alkhairi da kake ba bayanka a wannan wata ka ba mu. Ya Allah, abubuwan da muke bukata a wajenka ba ka bukatar su, mu ne masu talauci, masu tsananin bukata. Allah, ka ba mu. Allah, ba don halinmu ba. Allah, ka ba don halinmu ba. Allah, ka sanya mu a cikin falalarka, a cikin rahamarka. Allah, don girman zatinka, don tausayinka, ka sanya in mun tashi daga wannan majalisin mu tashi tare da samun gafararka. Allah, ka tayar ka fitar da mu daga wannan majalisi a cikin rahamarka da jin kanka. Allah, kar ka bar wani daga cikinmu face ka masa gafara a cikin wannan majalisi da masu sauraro da masu kallo ya Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولابائنا وجميع المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.